بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة البركة يا يوم الماتة بصورة مهلة تاعنا يمنى البركة الساكية وانا رانا تأسبت رانا الكتب قوتا بالحجة shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin wato 31 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2025 daga wannan masallaci na Garki area 8 a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za mu yi nasiha insha Allah game da wasu hikimomi da na duba da suka shafi wato idin babbar sallah wanda muke fuskanta nan da kwanaki 6 insha Allah. Allah ubangiji ya sa mu riske shi cikin koshin lafiya da kyakkyawan yanayi da aminci. Zan gina wannan tattaunawa a ƙarƙashin wani hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito a cikin as-sahih ɗinsa, lamba hadisi na 324 daga Hafsa bint Sirin, ɗaya daga cikin mata tabi'ai mutanen ƙasar Iraki, ƙasar Basra, Allah ya fara mata rahama. To, Hafsa take ba da labari, take cewa kunna namna'ul awatiqa an yakhrujna bil eid, tace da mu a garinmu muna hana 'yan mata zuwa sallar eid. Da al'adar su a wannan gari shi ne mace budurwa wadda ta riga ta girma ba a barinta ta fita ta je sallar eid. Yace ta ce fa qadima kimra'atu, sai muka yi wata bakuwa ta zo daga ƙasar Madina. Fa nazalat qasra bani qanafi, ta sauka a wani gida na Banu Qanaf. Wannan mata da ta zo, fa haddathat an ukhtiha, sai take ba mu labarin cewa tana da wata 'yar uwa. Wa kana zawju ukhtiha gaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam thintai asharata ghazwatan, tace 'yar uwata din nan mata wani sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan sahabi ya je yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har su 10, ma'ana dukkanin muhimman yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi wannan sahabi, mijin ɗan uwar mai ba da labarin da shi aka yi wannan yaƙi. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin, kuma a karo 6 ya tafi da 'yar uwar tawa ta bi shi zuwa wannan yaƙi. Fa qalat, sai ta ce kunna nujawil kalma, idan mun je wurin yaƙi mu a matsayinmu na mata me yake kai su, ta ce muna yi wa marasa lafiya jinyar, wato wanda aka ji musu ciwo su ne alkalma, wanda aka injured sun ji ciwo na rauni na yaƙi. Waɗannan mata su suke yin aikin yi musu kamar dressing ko suturing na ɗinki idan ana buƙatar ɗinki, da sanya musu magani da sauransu. Wani kuma alal marba, kuma mu ne muke yin jinya, mu ne nurses da muke jinyar marasa lafiya. Fa sa'ala ukhtiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sai 'yar uwarta wadda mijin take zuwa da ita wajen yaƙi, ita tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce a ala ihdana ba'su in lam yakun laha jilbabun alla takhruja. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ɗayanmu ba ta da jilbab, ba ta da hijabi sabu mai kyau wanda za ta sa ta je sallar idi, shin idan ta ƙi zuwa ta zauna a gida saboda ba ta da kayan sallah ko ta yi laifi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce litalbitha sahibatuha min jilbabiha, idan wata daga cikinku ba ta da hijab ko khimar da za ta je wato sallar idi, abinda ya kamata ta yi ba shi ne ta ce ta haƙura ta zauna a gida ba, ‘yar uwarta, ƙawarta, ko innarta, ko kishiyarta, ko maƙwabciyarta, ta ara mata idan ita tana da shi, ya ce ta ara mata ta sanya, wal tashhadul khaira wa da'watul muslimin, saboda ita ma ta fita ta je sallar idi ta shaida alkhairin nan na taron musulmai ranar idi, wa da'watul muslimin, da kuma addu'a da za a yi ta yi ana cewa Allah maimaita mana, Allah ya karɓa mana, Allah ya sa mun yi asa, wannan addu'o'in da za a yi ta yi ita ma a yi da ita. Falamma qadimat ummu aqiyata, bayan an ba su wannan labarin, sai kuma wata mata ita ma cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce ake ce ma ummu aqiya, wata ƙwararriyar malama cikin sahabbai, ita ma sai ta zo garin na Basara, da ta zo fasa'alnaha, sai muka sake tambayarta a sami itin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, muka ce ya ke malama ummu aqiya, shin da gaske ne kin ji karatu kin koyi hadisai a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Qalat bala, tace kwarai kuwa, bi abi, na bashi fansan mahaifina, na'am kwarai, wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi sami'tu, tace da ummu aqiya ta ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta mishi wannan kirarin ta ce na bashi fansan iyayena, tace sami'tuhu yaqulu, na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yakhrujul awatiqu wa zawatul quduri aw al-awatiqu zawatul quduri, yace yace a fitar da ƴan mata da riƙaƙƙun mata wanda suke da ɗakuna na kansu, wal quyyadu da waɗanda ma suke cikin jinin al'ada, wal yashhadna al-khaira wa da'watul muslimin, su je su halarci wato al-khairin da ke cikin sallar idi da kuma addu'ar da musulmai suke yi. Wannan shine sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'tadilu al-quyyadu al-musalla, amma mata masu al'ada to su kauce gefe daga cikin filin sallar idi. Wannan shine hadisin da yake cewa mana ta hadisi akan sa kafin mu tsallaka zuwa mas'ala ta gaba insha Allah. Da gaske abin da zamu kalla a cikin hadisin nan shine na farko wato muhimmancin ilimi ga kiyama. Kun ga hadisi mata ne suka karanta da shi. Mun saba da cewa Abu Huraira, Abdullahi ibn Umar, Ibn Mas'ud, da wane ne duk maza ne. Amma wannan hadisin shi inda yazo wannan mata Hafsa malama ce. Ita ta koya daga gun waccan da ta zo daga Madina. Ita kuma ta ce daga gun ƴar uwarta wanda ita ce matar ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wanda aka sake tambaya dan a ƙara tabbatar da labarin a wajenta, ita ce wato ummu aqiya ita ma mace ce sahabiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma take tabbatar mana da cewa ita ɗaliba ce a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana nuna mana muhimmancin ƴaƴa mata su yi ilimi, su zama su ma suna da masaniya akan addini, kar su zauna a cikin jahilci ba su san addininsu ba. Sannan za mu ga cewa baya ga ilimin addini a cikin hadisin akwai ishara zuwa ga ilimi na sanin magunguna da aikin asibiti, da ta ce mu in ji waccan ta ce mana ta je yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasa mijinta, ba wai kawai ta je ne don ta ga gari ko ta sharholiya ko kuma wani abu makamancin haka ba, a'a ta kasance wato kamar ki ce ma'aikaciyar jinya ce, likita ce ko na ko makamancin haka, me ya aikinta a wajen ita da sauran mata shi ne sojojin musulmi waɗanda aka ji musu rauni a wajen yaƙi, to su ne suke kula da su, sannan kuma su ne suke musu diresin na rashin lafiyarsu. To wannan yana cewa tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mata masu aikin jinya da kula da marasa lafiya da aikin likita ko ungozo ma, kuma yana cewa ana buƙatar su a duk inda ake da musulmi, sawa'un a zaman gida ko a halin tafiya yayi. Kuma yana cewa suna yi wa maza jinya, suna yi wa maza jinya, wato mace malamin asibiti shi kuma mara lafiyar namiji ne. Saboda haka shin ina matsayin mutum a yanzu wani tarbiya ce in dai asibiti wai shi ba zai gama su tarbiya allura ba, yana ganin da sauran lafiyar shi ne. Shi yasa idan da gaske yana ciwo ya san mawaye a kan shi, yanzu akwai maza masu da wannan kilbi bin gajiya ce wallahi ne mace ba ta ma allura ba, a ce juya a maka allura ya ce waye ne ga ta nan nan, zai ce wallahi ne a yi ta rigima da shi. Wannan abin da ya kamata ba za a ce mishi dole sai ya yi ba, tunda lafiyar shi tun gaba zai iya bai bar shi, amma dai ya san ba ta ba abu ba ne, ko kuma ya je ya sa ƴan shi ko matar shi ta koyi aikin asibiti sai ta dinga yi mishi a gida. Saboda idan akwai buƙata, akwai larura, babu laifi mace ta zama ma'aikaciyar asibiti kuma har a kai ta inda za ta yi aiki a ainihin wato a asibiti ɗin ko wani waje makamancin haka, domin ta kula da marasa lafiya. Saboda wannan ya nuna mana muhimmancin a bar ‘ya’ya mata su yi karatu, musamman wanda ya shafi kiwon lafiya, a bar su zama likitoci, su zama nurse da sauran helpers na, don su taimaki al’ummarsu. Kullum muna kuka muna cewa ai ba mu da isassun likitoci, ‘ya’yanmu ya kamata su yi, amma kuma mun ƙi barinsu su je. Kullum muna so idan an je asibiti wanda za su duba matanmu a ce mata ne musulman ‘yan uwansu, amma kuma mun ƙi barin ‘ya’yanmu da matanmu da ƙannenmu su je. Saboda haka za a daɗe ana shan wahala matuƙar ba a gyara. Ga shi dai tun zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa aikin asibiti tare da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin yaƙi. To sai matsalar wato kasancewar a cikin wannan hadisi akwai nuni zuwa ga cewa mata ba sa fita haka barkatai sai da dalili, domin ga shi Hafsa ta ce mu muna hana ‘ya’yanmu mata balagabbu muna hana su fita zuwa ibi har sai da muka samu hujja ko take nuna a basu su fita. So da haka ba daidai ba ne mu bar ‘ya’yanmu mata da ƙannenmu da matanmu iyalanmu su zama suna da ‘yancin watan gaririya iya san ransu. Babu ƙa'ida, babu tunanin ina za su je. Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Sai da aka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ga wa matan gidanshi, ya ga wa ɗayan shi mata, sannan ya sanar da sauran matan mu'minai cewa in za su fita su yi lulluɓi su rufe jikinsu. Wannan shi zai sa a gane cewa su mata ne masu mutunci, ba wanda zai tunkari su da rashin mutunci. Allah ya sake cewa ga mata, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, ya ku mata ku zauna a gidajenku, kar ku dinga fita irin fitan magugawa. Saboda abinda yanzu ake yi a garuruwanmu da birane, kowace mace kawai wai tana da ‘yanci duk sanda ta so fita, kawai sai ta ɗauki gyalanta, ta ɗauki mukullin motarta, ta ce kawai a buɗe mata gate kawai ta fita. Mai gidan bai san za ta je ba, ko kuma kowace ba san za ta je ba, ko babanta ba san za ta je ba, ba wanda ya san za ta je. Kawai ta je ta gama sharholi ta dawo. To wannan ba addinin musulunci ne, wannan ma gudanci ne. Kuma saboda wai muna da rayuwa a Abuja, mu ‘yan birni ne, wannan bai halatta ba. Wajibi ne duk iya mace in za ta fita a san ina za ta je, babanta ko mijinta ko duk wanda yake shi ne mai tsaye a kanta ya san inda za ta je. Idan inda ya kamata ne a bata ta je, inda bai kamata ba ne bai halarta ta fita ba. So da haka gashi su hatta zuwa sallar Idi, wanda ibada ce, a da can sun kasance suna hana mata fita sai inda dalili. To idan saboda muhimmancin sallar Idi aka ce kowa ta ci, da yara da manya da maza da mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har da mata wanda suke fashin sallah su fita su je sallar idi, saboda sallar idi a shi idi gaba ɗayan sa hanya ce ta bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kisa ba a yadda a yi irin na kafirai ba. Allah ya mana namu guda biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na zo Madina, in ji mai ba da riwaya ya ce Annabi ya zo Madina ya tarar da mutane suna yin wasu bukukuwa guda biyu na maguzanci, sai soke waɗannan bukukuwan, ya ce Allah ya canza muku da biki guda biyu na musulunci, idin ƙaramar sallah da idin babbar sallah. Saboda haka a lokacin idin nan ba a so a ga wani abu ya yi kama da na arna kwata-kwata. Alal misali buga knock out da daren sallah ɗabi'a ce ta kafirai, to ba daidai ba ne a ɗan ganshi lokacin sallar musulmai. Haka nan irin sitirar da ake sa ko irin bikin da ake yi dole ya zama ya dace da al'adun musulmai. Saboda haka hatta wadda ba ta da sutura, wato wadda ba ta samu damar yin ɗinkin sallah ba, ko kuma tela ya yi mata shiɗana bai gama mata, wannan bai zama sababi ko uzuri da za ka ce ku shi kenan ni ba sai na ji ba sai ta nemi aro. Wannan yana nuna cewa shi akwai kaya na musamman na zuwa idi, shi ne kaya sababbi masu kyau masu ban sha'awa, inda yake su mata an ce su lulluɓe jikinsu da ainihin wato hijabi, amma dai ana so mutum ya shiga mai kyau idan zai yi sallar idi. Wanda kuma ba yi da kayan sallah babu laifi idan ya ara. Saboda haka aro da mutum zai aro wani abin amfani ba abin kunya ba ne, ba ƙasƙanci ba ne, buƙata ce take tasowa. Sannan kuma shi kuma duk wanda aka nemi aro a wajensa, to abinda ake so shi ne ya bayar. Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗanda ba sa ba da aron kaya idan an ce su bayar, su ne wa yamnauna anil ma'ruf, masu hana abin amfani na cikin gida. Idan aka nemi ki ba da aron wuka ko cokali ko ayon ko takalmi ko aron kuɗi ko wani abu makamanci haka, duk abin da za ka iya ba da aro ko kake bayarwa, to baka kyauta ba a wajen shari'ar musulunci. Saboda haka wadda take da jilbabi guda ɗaya extra sai ta bai wa wata aro. To wani yaran da kuma kenan a ce idan ina da wadata zan iya ɗinka hijabai da yawa dinna raba wa mutanen unguwanmu ko mutanen estate ɗinmu ko ɗaliban makarantar islamiyya mu duka in ce na yi musu kayan sallah. Wannan hanya ce mai kyau ta samun lada, a sanya musu farin ciki, kowa ya gani cewa ya samu abin da ainihin wato zai yi amfani da shi. Sannan a cikin hadisin za mu ga cewa an ce wato idan a hada mata masu jinin al'ada su ma su je masallacin, amma idan sun je sai su koma da ne kar su shiga cikin masallacin, saboda kai ya zama ana sallah su ba su ba a so inda ake yin sallah a ga wani baya, ko kuma wato wasu suka ce a saboda kada su ɓata musallacin da jininsu na al'ada, wanda wannan ba'idin jiddan musamman a wannan zamani. Sannan kuma a cikin wannan akwai nuni izuwa ga ainihin wato muhimmancin wato a tsaftace masallaci daga duk wani abu mai cutarwa. Akwai wani malami cikin malaman Atba'u Tabi'i, sa'an Imam Malik, shi ne Abdullahi ibn Mubarak, da ya wata magana a nan da yake cewa domin shi ma mutumin ƙasar ainihin wato yankin Iraki ne a wancan lokaci, ko kuma a ce Iran a yanzu, yana magana a kan wannan kamar yadda Trinity ya rawaito, yake cewa akrahu al-yawma al-khuruj lin-nisa'i fi al-idayn, yace a zamanin da yake rayuwa shi ya kasance yana kyamar ya ga mata sun fita sun je sallar idi, saboda irin yadda mata suka maida abu wani abu daban, wato maimakon ibada suka maida shi wani sharholiya, wani abun rashin kirki. Ya san dai yadda ku mata kuke juya komai da biki da zaman makoki da tariyar aure da in za a yi wa mace kishiya, duk wannan abu mata wani tsari ne daga zaman kanshi, kuma za a iya mai da shi wani abu can daban, za a iya lalata harkar gaba ɗaya har ta zama fitina. Kun dai jini sanin wannan, mata sun da iya suna yin wannan. Zaman Abdullahi ibn Mubarak sai ya ga mata duka sun ɓata al'amarin zuwa idi, suna cakuɗewa da maza, suna fita babu lilliɗi, suna tsayawa in ta surutu ta hana a jima muryar liman in yana huɗu ba, sauran abubuwan da mata suka saba yi ta a waje. Sai ciki shi yana ganin saboda haka a hana su fita. Ya ce, idan mace ta matsa sai ta fita ɗin, ya ce, to mijinta ya batta, amma ya sa mata sharaɗi cewa ba za ki sa kayan sallar ki ba. يجي أن تخرج في أقمارها الخلقاء خلقان تستني كاين تا سوف تي يو داك تي تو ذاك جي تل إيدي أما بند جاي لك تي تفا لا أدان من فتاو يو دا بلاك يجي تفت هكا أدان تا هكا باي كان جنيوا يجي ولا تتزينا ولا تتزين ترجي كليا ولا مفتوى بلاك مباركي ke fata wacce da yidi gurgurdan zamanin shi amma dai ana iya tsaka yace fa in abat an ta huda kadalika fa din zauji an yamnaha an al-muslimin Aisha ma radiyallahu anha ta ta yi irin wannan tunanin game da mata saboda yadda suka lalata al'amarin zuwa masallaci yace inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka kirkiro na tabbatar da ya hana su shiga masallaci amma bai ra'ayi gani ba saboda haka ba za a hana su saboda haka har yanzu ba za a hana mata zuwa masallaci na Idi ko na Juma'a ko na Khamis salawat amma za a musu wasiya da su kiyaye dokokin Allah kar su sanya turare wanda za a dinga kashe shi kar su sanya takalmi ko wani abu mai ƙara wanda in suna tafiya za a dinga jin ƙaran sawun shi kada su dinga kallon mazaje ko su tsaya suna surutu ko gulma ko fira a cikin masallaci ko makamancin haka kada kuma su cakuɗe da maza a cikin masallaci da sauran bi sharɗin da ya kamata mata su kiyaye saboda mutunci Allah ya yake samu dace to wannan kenan aka kace game da iki abu na biyu shine game da wato ibadan layya wanda ita ce ibada mafi muhimmanci a ranar 10 ga wata ɗin nan bayan sallah wato saboda zubar da jini da ake so a yi kamar da Allah yake cewa lan yanala Allah lukumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku jinin da za a zubar da naman da za a samu daga wannan dabba ba wurin Allah zai ji ba abinda Allah yake so shine tsoron Allah wanda a sanadiyya haka ne mutum zai sa kuɗi masu yawa ya siyo dabba ya zo ya yanka ba dan ya ci riba ba ba irin yankan mahauci wanda zai yanka ya siyar ya ci riba a wannan kawai ya yanka ne dan godiya ga Allah to Allah yana son irin wannan saboda ibada daga cikin ibadoji mafiya girma a wannan rana ita ce ibadar ainihin wato layya shine nake so ne mana tsokaci kaɗan a ciki abu na farko ne tarihin layya ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani cikin suratul safat abin da ya faru daga faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa falamma balagha ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa sallahu lil jabin وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ هو قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يا الله يكفي إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من العالمين sori min as-salihin biya min as-salihin wannan ayoyi abin da ke cikin su a gurguje shine labarin abin da ya faru a tarihin annabi Ibrahim mun san cewa yayi shekaru bi haihuwa yana da mata shi mai suna Sara wannan mata sun dade ya wuce shekara 70 ba haihuwa to mun san kuma damu da ke tare da ma'aurata in ba su samu haihuwa ba yana ta addu'a yana ta addu'a shine Allah yake wa basharnahu bi gulamin halim sai muka masa bishara cewa Allah zai ba shi wani da mai dattaku mai haƙuri shine Isma'il wannan da kuma ya same shi ta hanyar ita mata ta shi faru sai ta ba shi kyautar kuyar gidanta ta ce ga baiwa ta na baka kyauta kai sadaka da ita. Sai na Ibrahim alayhi salam yayi sadaka da ita kuma sai Allah ya sa aka dace sai ta dauki ciki. Sai ta dauki ciki kuma sai Allah ya mishi wahayi ya ce wannan matar taka bayan ta haihu kenan ita da ɗanta Isma'il ka dauke su daga ƙasar Falastini ka kai biwadin ghairi zi zar'in inda baitika al-musharraf ka kai su wani gari wanda babu bishiyoyi babu kowa a waje ya ɗauko su ko ya kawo su Makka. Makka ɗin nan inda ake Safa da Marwa a nan ya ajiye su kamar yadda aka san tarihi ya juya zai tafi sai Hajar ta ce mishi ya za ka banmu a nan sai ce Allah ne ya ce in banku a nan ta ce to shi kenan tunda Allah ne ya ce ka banmu a nan ba zai taɓar da mu ba. Annabi Ibrahim ya koma ƙasar Falastin amma kowane lokaci yana zuwa yana duba su a kai a kai baya yin wani lokaci sai ya zo ya gan su. Wata rana ya zo da ya gan su ya kwanta barci ya ga yaron ya girma shi ne falon ma balaga ma a busta aya yaron ya kai matsayi ya raka baban unguwa a je kasuwa da shi a je gona da shi a zauna a yi shawara da shi ya kai shekarun da ya ana ganin za a fara cin moriyarsa. Na Ibrahim ya kwanciya bacci sai mafarki da ya tashi sai ya kira ɗan ya keɓance da shi kada uwar ta ji mai ake ciki ya ce ya bunayya ya kai ɗana inni a rafin manani ni fa ina ganin wani mafarki anni abbahuka ni mafarkin ina yanka ka wanda ke ana yanka kaza ko rago da kuma shi annabi cikin manyan manzannin Allah duk abin da ya gani a mafarki to daga Allah ne mafarkin shi ba na shaitan ba to da ka ya san wannan sako ne daga Allah. Allah yana umarnin sa cewa ya yanka ɗansa to amma abin akwai nauyi duba ku ga jama'a yanzu iyaye daga cikin mu a nan yanzu ta tunanin a ce an aiko da wani sako cewa ɗanki ɗin nan a yanka shi in mijin ki zai ce miki to fa Allah ya ce a yanka ɗansa ai bala'i ya zo ki babu yadda ai ki da wannan karatu ai an kura iya imani kike kaji ce wannan karatu sam wallahi da zai yi ba sai inda karfin ki ya kare ko ba haka ba yanzu wasu ma irin tsage ɗin da ake yi na al'ada ba da an jira ba saboda bala'i mata ne za ta yi za a yi maɗanta bulle ko uku uku ko irin tsage nan na babur ko irin na kabawa ko na goburawa a sa a yi mishi shashawa wa za ta yi zai shi za a yi zai shi kowa ma bai da tsage ne ba wai na cewa halatta ne ko ba halatta ba amma dai yanzu amma dai ne yanzu Abuja na za a kirga daya ko duk babu wanda yake da tsage ko ba haka ba ne to ina kuma a ce wai a yanka kamar rago in ga wannan bai ma taso ba san bai ma ba ma bai yi ba wata matan ma boarding school ba ta yarda a kai a ce wallahi ba ta yi da ya gaya mashi shi ɗan ya ce ya bunayya almafiya abatik almafiya ya ce babana na yarda da kai duk abin da Allah ya ce ka aikata ka aikata yanzu kin ga shi baban ya yarda da Allah shi ma ɗin ya yarda da Allah kuma ya biya ga ubansa shi sa a wani waje yake sautu Maryam Allah yake yaban annabi Isma'ila da yake cewa wadkur fil kitabi Isma'ila innahu kana sadiqan wa'ad wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakat wa kana inda rabbihi mardiyya Allah yace ta ambata musu labarin Isma'ila a cikin Qur'ani Allah yace innahu kana sadiqan wa'ad Isma'ilu ya kasance mai yin alƙawari kuma ya cika da gaske cewa da yayi na yarda a yanka ai ya faɗa ne kafin ya ga wuka ko wasu da ne ga wuka sai ruga da amma sai bai gudu ba ya gaskata alƙawarinsa to da Allah ya ce wa kana sadiqan wa'ad wa kana ya'muru wa kana rasulan nabiyya kuma annabi ne mu wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat yana umarnin iyalansa da su sallah da zakka Allah ya ce wa kana inda rabbihi mardiyya Allah ya yarda da shi shi sai Allah ya mishi wannan yabo don kudare da ma za su cewa to sun yarda a ce za a yi miki daurin targade a ce ki zauna kada ki matsa to na yarda amma da an kama wata in ta zura a guje wala da irra kama
shi kuma sai ya hakura ya ga da kaddara da Allah ya daura masa kuma ya ga da umarnin da Allah ya bayar mahaifinsa. To a wannan duka ya faru ne a filin da ake ce ma filin Mina, inda ake Jamarat, inda ake jifan shaitan wanda suka samu da na san galibin kwaye ne kun san wurin ko a nan. Saboda daga cikin garin Makka sai Annabi Ibrahim ya fita da ɗan. To a nan ne shaitan ya samu dama ya ce, yauwa na samu damar da zan halakar da mutane. Ya je guguwar ya ce mata, ke kina zaune an fita da ɗanki cikin da za a kai shi ba? Sai na za a kai shi. Ai baban shi ya ce wai mafarki, wai an gaya mashi wai ya yanka shi. Ke yanzu daga mafarki nake za a yanka miki da? Sai ta ce, in dai ya ce haka to Allah ne ya umarce shi, ba ni da haufi a kan haka. In dai ya samu ɗan ya gaya mashi, ya samu wanda ya gaya mashi, to Annabi Ibrahim alayhi salam ya dinga jifan shi da ƙafar kwani. Shi ne ma'anar jifan shaitan da ake cewa Jamarat da ake cewa. A taƙaice Allah ya ce, falamma aslama, yayin da suka miƙa wuya ga hukuncin Allah, wa tallahu lil jabini, Annabi Ibrahim ya kwantar da ɗan sai ya kifa shi da ciki, saboda ba zai iya kallon fuskar shi a kan da yake yanka shi. Ya ɗauko wuƙa zai gigira mashi a ƙeya. A daidai lokacin sai shi yaron ya ce, babana, wannan rigar da ke jikina fara, me zai hana a cire ta tukunna, saboda kada jini ya ɓata ta, domin in ka yanka ni sai ka min likafa ni da ita. Sai ce, eh wannan tunani ne mai kyau, to bari a cire rigar. To a daidai lokacin ne sai Allah ya sa mala'ika ya kira shi. Allah ya ce, wanadainahu an ya Ibrahima qad saddaqta ar-ru'ya. Aka sa mala'ika ya kira shi aka ce, kai Ibrahim, haƙiƙa ka gaggata mafarkin da Allah ya nuna maka. Inna kadhalika najzi al-muhsinina, irin haka muke satan kawo mutane masu kyautatawa. Allah ya ce, inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin, lalle ka ga jarabawa kuri falu, ka ganta karara, ba karamar jarabawa bace wannan. Allah ya bashi. Allah ya ce, wa fadainahu bi dhifni azim, shi kuma ka fanshi Annabi Isma'ila da wani babban abin yanka, shi ne rahu. Sidna Abdullahi ɗan Abbas ya bada labari ya ce, an gaya mana cewa ragon wani ƙosasshen rago ne mai ƙaho, mai idanun dara-dara, mai ƙosasshe. Kuma a cikin wasu kisoshi an ce daga aljanna aka ɗauko ragon, wallahu a'lam. Almuhimmu dai aka kawo rago aka bayar, aka tafi Isma'ila aka yanka ragon. Sidna Abdullahi ɗan Abbas ya ce cewa har an fara musulunci a Makka, ƙoƙon kan ragon da ƙahon shi yana nan a rataye a cikin Ka'aba. Bayan Annabi Ibrahim ya yanka ragon, da ya je ya ajiye ƙoƙon kan ragon, sukul ɗinsa da kuma ƙahonsa a Ka'aba. Kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azin musulunci a Makka, wannan ƙoƙon kan ragon yana nan an san shi na tarihi. Sannan Annabi sayyidina Abdullahi ɗan Abbas yake cewa, kuma da ni da babana, wato baban shi Abbas ke nan, da ɗan kasuwa ne, ya ce mun kasance muna yin sana'a siyar da ragunan layya, kuma ba ma sai da ragunan layya sai masu irin wannan siffa, wato sai rago ƙoshashe mai ƙaho wanda yake lafiya. To da yadda shi ake so a yi layya, wanda zai layya farko dai ya yi don Allah, kuma yadda muka faɗi faɗin Allah wanda yake sarki, lan yana nan laha lukumu hawa da jima. Allah za ka yanka wa ka samu rago mai kyau mai tsada, amma kada a yi riya ba don mutane su gani ba, don Allah. Mutum tuna cewa wannan kuɗin Allah ne ya ba mu, kuma Allah shi ya ce a yanka, to dan shi muke yanka. Da kan an zo yanka sai bismillahir rabbana taqabbal min, in bayan an yanka kuma a ci ayi sadaka ayi kyauta ta abin da ya sai da shi ayi bunda yake so ne zama kawai don Allah, kuma dan rayuwar wannan sunna ta Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah ya ci gaba da bamu labari ya ce, wa fadainahu bi dhifin azim wa tarakna alayhi fil akhirin, muka bar ambaton Annabi Ibrahim a cikin ƴan bayan, ana yaba shi ana san shi. Allah ya ce, salamun ala Ibrahim, amincin Allah ya tabbata ga Annabi Ibrahim. Kadhalika najzi al-muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Sai Allah ya ce, sai Allah ya ƙara mishi wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin, saboda wancan abin da ya kirki sai Allah ya ƙara mishi. To haka ke ma yanzu kika sa kuɗi kika sai dabba kika yanka, sai Allah ya ƙara miki jari, yana daga cikin wato ruwa da mutane suke wa kansu sai su ƙi layya, sai su ce wai su ba za su ji ba saboda ya yi tsada, ko saboda su mata ne, ko saboda su ma'aikata ne da sauransu. Dai ta hau kan duk wanda yake da wadata, namiji ne ko mace, mai aure ne ko mara aure, a rago ɗaya ya ishi kowane gida. Idan kuma akwai wadata akwai bukata, a iya ƙara zuwa biyu, zuwa biyar, zuwa goma. Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya kasance a gidansa iya adadin mutanen gidan, iya adadin ragunan, kowane mutum ɗaya za a yanka mai rago da sunansa. Sannan kuma Anas gidan shi akwai mutane da yawa, domin ‘ya’yan shi sun fi mutum ɗaya, ‘ya’yan shi kawai, ‘ya’yan shi da ‘ya’yan, sorry, da jikokinsa, ‘ya’yan shi waɗanda sarkan shi suka haifa duka yana suna cikin zuriya a rasar mani, yana da cikin mutane masu yawan zuriya. Saurata, idan akwai hali a iya yin haka, ana so mutum ya zama cewa baƙon da zai yanka mallaka ta ce mallaka wadda ta dace da shari'a, wato kuɗi ya sa ya saya, ko haifar ragon aka yi a garkensa, ko kyauta aka ba shi, ko sadaka aka ba shi, ko makamancin haka. Amma duk wata mallaka wadda ba ta tabbata a takance ba, ba a yankawa. Amma mutum a bashi ajiyar rago sai yanka ragon mutane, ko wani rago ya ɓata ya shigo gidansa sai ka yanka shi, ko mutum ya tato rago misali, Allah ya kyauta, duk wannan mutum yanka layya ba ta yi ba, ko kuma wani na cuwa-cuwa, kamar an ba mutum dama an aike shi ya raba raguna sai ya ƙale wasu tare da cewa shi baya cikin waɗanda suka cancanta a baiwa, don yanka wannan layya ba ta yi ba. Kuma ba a yankawa sai liman ya yanka nashi a masallacin Idi, in an dawo gida to sai a yanka da sunan Allah, a kuma yi wato tawassuli da neman samun rahama Allah da falalata. To daga nan shi kenan wannan ya zama sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi layya shi ma da raguna irin waɗannan guda biyu, ya yanka su, kuma ya ce wannan na farko na yanka shi a madadin kaina da mutanen gidana, na biyu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yanka shi a madadin dukkan al'ummata wanda bai samu hali da yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kinkiya ga mawadata waɗanda suke kinyin layya, ya ce wanda yake da halin layya sai kuma bai yi ba, to kada ya zo masallacin, wato kada a gan shi a filin Idi. Annabi ya ce kawai ya zaman shi a gida ba sai ya zo ba, wato kamar yana sallallahu alaihi wasallam yana yin gaɗe ne ga wanda yake da halin bai ba. Malamai sun yi saɓanin zance game da me ya fi falala, shin a yanka rago ne ya fi, ko a yanka raƙumi ko saniya. Wasu malamai musamman a mazhabinmu na Malikiya suna ganin rago shi ya fi, saboda a tarihin rago aka yanka, sannan kuma suka ce saboda alayya ana so ne a samu nama mai kyau mai daɗi, kuma rago ya fi daɗin nama, haka suka ce. A mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da wani su kuma suka ce a za a ɗauki ƙa'ida ne ta asali game da qurban, wato game da yanka don neman lada, me ya fi falala, sai a ɗauko hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi kwatance, ya ce wanda ya fito zuwa sallar juma'a a lokaci na farko in gari ya waye, da zaran gari ya waye kamar irin yanzu ɗin nan, sai mutum ya taho sallar juma'a da ranar juma'a, ya zama shi ne na farko ko na biyu a zuwa masallaci. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka da raƙuma, wanda ya zo a karo na biyu za a ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka da sani, wanda ya zo a karo na uku a ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka da rago ko tinkiya, wanda ya zo a karo na huɗu gab da zuwa liman sai a ba shi lada kamar wanda ya yi sadaka da kaza, wanda ya zo a karo na biyar shi ne mataki na ƙarshe, wanda yana shigowa liman ya shigo shi kuma wannan za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da kwai guda ɗaya, shi ne girman ladan shi. Daga nan kuma wanda ya zo bayan zuwa liman ba yi da wannan bonus sai dai kawai yayi sallah ya sauke abin da ke kanshi na farko. Kun ga sai aka nuna cewa sadaka da raƙumi yana gaba da sadaka da sani, saniya tana gaba da rago, haka dai haka suka ci. Don haka idan mutum ya samu halin yanka raƙumi to shi yake, in bai samu bai yanka sani, in bai samu bai yanka rago, wallahu a'lam. Wannan dai tsakanin malamai ne, abinda dai ake fata mutum ya yi don Allah kawai shi ne abin nema. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da dukkansu, ya yi da raƙumi, ya yi da rago, ya yanka wa matan shi shanu a matsayin layya, saboda duk wanda ya sawaka a babu ne. Malamai suna cewa abinda ake so mutum ya yi da namansa na layya shi ne ya ci, ya yi sadaka, ya yi kyauta, duk abin da ya sawaka babu ne. Wannan abin da mutum ya ga zai yi nashi ne, abin da dai zai halatta shi ne ba a siyarwa. Ko da ku siyarwa ne ta hanyar musayar, kamar a ce kin yanka ragon ku ce gaba yi da maiko, maƙwabci ki kuma ta yanka mai maiko sai ku ce ki bari mai musayar nama, in ka samu mai maiko sai ki samu mara maiko da yawa. Yanzu wannan ciniki ne, yanzu ya zama trade by barter, to bai halasta, bai halasta, ba a siyarwa, ba a fi da fata ko kai da ƙafa ko kayan ciki, duk sai dai a bayar sadaka ko kyauta ko a ci a gida. Idan aka siyar to an ɓata ladan da ke ciki, Allah ya kyauta. Wasu daga cikin abubuwan da suke mustahabi a ranar Idi, kamar yadda muka ambata, akwai fita da wuri don yin sallar Idi da sanya sutura mai kyau, da kuma canza hanya idan an zo dawowa, idan zai yiwu, idan zai yi kuma an fi so a je da ƙafa, amma idan ba zai yi ba babu laifi a tafi akan abin hawa. Sannan ranar babbar sallah wanda da yake da niyyar yin layya to ba a so ya ci komai sai an dawo daga sallah. Idan so samu ne ya fara cin wani sashi na naman layyarsa. Sannan duk wanda zai yi layya idan aka shiga ɗaya ga watan Zulhijja ba a so ya yi aski ko ya aska gashin mara ko ya cire farce, amma babu laifi ana iya yin kitso, ba a hana kitso ba idan kina da son ki yi, ko tsifa ita ma ba a hana ba, matuƙar ba cire gashin za a yi kini ba, ko ƙunshi shi ma ba a hana ba. Waɗannan ne kawai a nasu da cewa an hana su, makruhi ne a yi shi. Sannan kuma idan mutum zai iya an fi so ya yanka dabbar da kanta, amma kin ga ku iyayen mata ba kowa za ta iya wannan jara'a ba, wannan ba kowa za ta iya ba, ko a cikin maza ba kowa zai iya ba, za ba za ki iya ba, zai ki wakilta mijinki ko ɗanki ko limamin unguwa ko wani mutum a cikin kwamfa ko bai yanka ne, amma da za ki iya rinsa ido ki yanka da kai da babu ne. Na ga wannan yana da wahala sosai, za a ga kamar cewa wannan ko dai ta maza da Allah ya kyauta. Sannan ana so wato a dinga yin a yawaita kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Tun daga ɗaya ga watan Zulhijja ake so a dinga wannan kabbara, har zuwa yau, har zuwa gobe, har zuwa goma ga wata, har zuwa sha biyu ga wata. Aitai ana so wazkurullahi fi ayyamin ma'lumat, duk sanda mutum ya tuna ya ta kabar bari, ya ta kabar bari har wato adadin waɗannan kwanaki akwai lada sosai. Ana so inda alare suke yi a can Makka kuma muna yi a garuruwan. Sannan in mutum bai samu halin yankawa ranar sallah ba, zai iya yankawa washegarin sallah ko washegarin sallah ko ranar goma sha uku shi ne rana na ƙarshe, da zarar rana ta faɗi shi ne rana na ƙarshe. Ana yawan yin tambaya a kan hukuncin yi wa mamaci layya. Muna da mahaifiya ko baba ko mai gida ya rasu, to shin za a yi mishi layya? To a irin yadda ake yi wa mamaci layya kawai a yanayi ne ɗayan biyu, yanayin farko amma a ce yanzu ɗin nan gab da sallah mutum ya riga ya kera ragon shi na layya ya aji, an san cewa wannan ragon wani ne ko wancan na layya, sai kuma Allah ya musu wafatin kafin ranar sallah, mutumin ya mutu ya bar ragon a raye, to shin wannan rago ya zama kayan gado a yana nan a matsayin ragon layya kuma an riga an ba shi saboda haka za a yi ashirar sallah duk da me shi ya riga ya mutu ina fata mun gane ragon da aka riga aka ayyana a matsayin ragon sallah sai me shi ya mutu to za a ainihin wato yanka shi na biyu da mutumin da ya yi wasiya kafin ya mutu cewa a yi mini layya mara lafiya bai sai rago ba amma kuma ciwo ya kama shi na ajali sai ya gaya wa ƴaƴan shi ko iyalinsa ko abokinsa cewa in na mutu kafin layya ina so a yanka mu to za a yanka mushi wannan ragon za a cika mushi wannan wasiya daga dukiyarsa ko kuma daga wata dukiya da aka gaba iya amfana da ita kamar shi ɗan mai siyo da kuɗinsa yankawa mahaifinsa ko mahaifiyarsa to a wannan yanayin ne kawai ake nufa mace biya amma irin abin da wasu ke duk shekara su yanka wa mamacin su layya to wannan babu shi a shari'a ɗan uwa masu albarka wannan shi ne takaitaccen tarihi da kuma wasu ɗan bayanai takaitattu game da wannan ibada ta layya amma dai ina ƙara tabbatar mana cewa lallai mu inganta niyoyinmu kuma mu rufe ido idan muna da hali mu yi kada mu kini za mu cutar da kanmu sannan kuma ko da yaushe mu inganta niyyarmu mu yi don Allah kar a ce mun saboda dabbobi sun yi tsada ko saboda kaza kaza yanzu rago ga mu ga rago na talaka sai a ce 300 ko haka ake kira irin da ake cewa ne I pass my neighbor din shine na 160 wanda idan an yanka shi zaki rasa ba ina naman ne kirki ga fata sai da dan san jiya ka yanzu 300 nan zuwa 50 ko rabin miliyan shi zaki saki kira ki yanka amma dai a inganta niyya a yi don Allah ubangiji Allah ya karba mana Allah ya sa a yi bikin sallah cikin koshin lafiya alhazan da ke kasa mai karfi muna roƙon Allah ya yi sarki ya karba musu ayyukan su na aikin hajji da umara Allah kuma ya sa su zama aikin su lafiya su dawo cikin iyalansu cikin koshin lafiya mun samu labarin ambaliyar ruwa da aka yi a garin Makwa cikin ƙasar Neja mutane da yawa sun halaka cikin wannan ambaliya kuma sun rasa dukiyoyi masu yawa muna addu'a Allah ya yi sarki ya gafarta wa mamatan ya sa kuma waɗannan da suka mutu a cikin ambaliyar da kuma sun yi shahada wanda suka yi asarar dukiya da sauran abubuwa ubangiji Allah ya maye musu gurbi da mafi alkhairi Allah ubangiji ya sa mu dace daga wasu farmayoyi da aka yi how can we apply these teachings to our daily lives how do the story of women in the Quran inspire us to wallahi mun gane kawai ta bayani ta ce ta yaya za mu sanya waɗannan darussa a cikin rayuwar mu ta dukkan waɗannan darussa ne da kuma batun akan labarin mata na cikin alƙur'ani yadda zai amfani mu a rayuwa duk labarin da aka yi a cikin alƙur'ani na mata su Maryam su Asiya su Bilkisa da makamantansu da aka ambaci su a alƙur'ani da kisa su Aisha duka suna da darussa masu yawa duk labarin da alƙur'ani yake bayarwa ya bayar da shi ne don a ɗauki izina da kowane kisa idan an karanta ta malamai suna fitar da darussa amma dai tabbas akwai darussa da suka shafi tsoron Allah suka shafi tarbiyya suka shafi imani suka shafi guje ma alfasha suka shafi wato yadda da kaddara da sauransu wallahu a'lam wannan kuma ce assalamu alaikum malam ina da tambaya ina da hukuncin wanda ya yanka farcin sa ya manta an ya manta shi goma kashi wanda ta manta ko ya manta cewa yana ana cikin goma kashi sai ya yanke farci babu komai a kansa to da Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'a ba za a ce kuma daga nan shikenan nan yashi bata yi ba domin dama makruhi ma'aikacin aikin haji shine dan yashi ga ihrami kuma ya sake yayi wannan yankan farcen to shine akwai fidiya sai ya biya haraji wannan da ce aikin asibiti na da wahala kuma na dan lokaci mai hukunci mace likita ko nurse take aikin kuma ba ta da lokacin mijinta da yaranta kuma ya wuce ba ta yi ba take da gaskiya ne aikacin aikin majinyata ikimani tun karatun duk da karatun likita ko duk da karatun likita ko pharmacy ko nurse ko health na aiki ce mishi irin health worker tabbas aiki ne mai wahala tun daga karatun kuma dole sai an yi sacrifice sai an yi sadaukar da ita da mijinta da 'ya'yanta duka sai sun yi sadaukar wato sun haƙura da wani hakkinsu wanda za ka sai ta kyautata niyyarta kuma tun farkon ba mata aure sai a ba wanda zai fahimci irin rayuwarta watakila ya zama shi ma ɗan asibiti za a gano su da yawa da likitoci suna auren kwalifikansu saboda suna iya fahimci junansu amma idan wani ne wanda ba haka ba ba dole ya fahimce ta ba a ce matar ta tafi asibiti ta kwana ta ƙara kwana kuma ta dawo gida a gajiye ta kasa mishi abinci ta kasa kula shi tana zaune kuma a sake kiranta a ce emergency ta sake daren kuma kullum mota ta fita bai kowa ne ya amince da wannan saboda haka dole sai an fahimci juna kuma ya kamata a ra'ayina na taɓa faɗan wannan abu ya kamata mace likita in za ta aure ta a wurin babban mutum wanda shi ma yake da sauran hidindimin shekarunsa ya sa hidima ta mai yawa shi ba ko shi yake bukatar ko kuma ya da wata iyalin mu so da kuma ba ta za a ko za ta iya kula da shi amma ta aure saure wanda kawai shi yana ganin kawai ta faɗa da sassa so yake dokon shi kamar ya tana nan to gaskiya ko ba kafin ku fahimci juna za a iya samun ba so da dole a irin wannan yanayin dama sai an yi sacrifice wato sai an yi sadaukar sannan za a samu yadda ake zuwa sake cewa ilimin yamu ce yana da kyau balle a haka addini farzu ki baya ko akan namiji ya bar matarsa ta yi zurfi a karatun addini kuma dole ne ta zama malama ko ofishin ilimin addini kala biyu akwai farzu ayi wanda ya shafi abin da ya shafi addinin mutum abinda za ka bauta wa Allah tauhidi sallah azumi wankan haila wankan jaraba da sauransu wanda ya shafi mutum kai tsaye wannan dole ne ga farzu kifaya wanda yake farzu kifaya shine ilimi mai zurfi wanda za a yi malanta ko a karantar ko a fahimci matsaloli masu zurfi wannan farzu kifaya ne ko a cikin maza ba malanta kuma a cikin mata kuma malanta ba dole ba ce malanta riba kafa ce tsautsayi ce ma a wani lokaci kamar yadda ba kowa ne da ya shiga kasuwa yake zama a tajiri ko dai ana sa ran ya samu rufin asiri ko za ka ba kowa ne da ya karatu yake zama malami ba sai wanda tsautsayi ya fada da shi to na kamar ta tsautsayi ne da ka rage da musamman yanzu ɗan uwa mata ai kamar yadda malami ya fara da su malami su yanzu mata sun fi maza zuwa islamiyya sun fi maza zuwa gwamnatoci ko gun wa'azi amma malami mata nawa ne ma kwanta da malamai maza mace za ta iya shekara dubu annabi dada da yake cewa tana kulinta wasu ta kasa zama malam saboda akwai wata jara'a da ke cikin malamta da ba dole ta samu da kuma wata dama cewa misali namiji shi ke zaman kansa yana da damar yawace dubu malamai gari da ita kuma ta zaman dama wata kuma da zarar an mata aure shi ke nan kuke ga abu ya lalata yara da yawa a makarantun hadda za ta ga 'yan mata sun fi maza ƙarfin hadda wani lokaci suna ba da hadda suna shan fari suna zuwa musabaka amma tana yin aure za a nemi labarin ta a rasa wata bayan shekara biyar da ƙarfe iya kawo izini biyar bayan shekara biyar duk hadda ta gama gucewa an share mata hadda a garin ɗaukar ciki da goyo da wankan jego da rigima da miji yau zai yi aure ko ba baya nan an duka za a gode mata haka cikin ga mata suna da wannan matsalolin za ka shiga na biki ko wasu ya ce a sosa ya musu za ka baki ga kafin ka ayyana mata malamar kwaya ɗaya ta gaskiya ka ayyana mazara. Misali yanzu a cikin garin Abuja da nan na fi sai a kawo malamai mata, ina ga an ba kwaye su sai malamai islamiya wanda zan ba malamai ba ne kawai masu karantarwa ne, wannan kuma ko'ina akwai su. So ta yi ICE Hausa islamic ta ta iya kasawa islamiya wannan ba ta cikin malamai. Ana nufin malama cikakkiyar malama yanzu kamar malama Zainab Jafar Muhammad Ali biyar malam Jafar Allah ya saka wata tsari kun ga ai malama kuma ta amsa sunan malam ta a irin matakin da ya mata Algeria. To kafin ka daga wata irin da aiki kafin ka daga wata irin da cikin ne wannan da na sani wala aiki. Saboda haka abinda ake nufi dai mace ta iya addini yin za ta bauta wa Allah kuma ta iya koyar da aƙalla ‘ya’yanta ta koya musu karatu kuma ya taimake ta ku zauna lafiya da wajen ta ciyar da ilimi. In kuma Allah ya ba ta abin da ya wuce haka har ta zama malama tana tamfiri tana huduba a cikin mata ɗan uwanta tana wa’azin walima to wannan ma alkhairi ne, alkhairi ne kuma abin alfahari ce ce ta kai ga haka. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah kuma ya azurta mana da imani da takawa ya gafarta mana zunubanmu ya sa mu zama zuwa lafiya. Wannan kuma za mu saurara insha Allah saboda ƙarewar lokaci sai Allah ya kai mu kuma wani jiɓa ina muku addu'a ubangiji Allah ya shi albarka a rayuwarku ku da iyalanku da ‘ya’yanku dukkanin masu buƙatu a wurin Allah mabambanta ubangiji Allah ya biya mana buƙatun mu alkhairi waɗanda suke neman haihuwa da masu neman aure da masu neman aiki ubangiji Allah ya ba mu alkhairi a cikin rayuwarmu ya kawo mana dukkanin su zuwa da sharori. Allah ya sa mu zama da duniya lafiya. Allah ya cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا وارحمنا بسببنا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.